جميل عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi da ya dace da 5 ga watan Zulqa'ida a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 21 ga watan 2 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid. Wannan kuma shine darasi na 30. Darasi na 25, lallai baka zuwa. Darasi na 30. Kuma idan ba manta ba, abu na karshe ko babi na karshe da muka karanta shine babin da yake magana dangane da fadin Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yau kuma zamu tashi farkon babin da yake cewa babu qaulillahi Ta'ala, afa aminu makrallahi. Haka ne ko? فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بابن ديكي مغانا دنغانا دفادن الله تعالى أفأمنوا مكر الله شمسن أمن تيوى مكر الله ني. فلا يأمن مكر الله باب واندزي أمنت يأمن تيدى مكر الله تعالى إلا القوم الخاسرون سيمتانا دسكي حسار الروح تاببوه. Allah ya tsare mu da shiga cikin su. Wannan aya baka iya fahimtar ta sai ka hada da ayoyi guda biyu da suke kafinta. Allah ya ce afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Ayoyin nan guda uku suna cikin suratul A'raf. Ubangiji Ta'ala na zargin waɗansu mutane da suka aminta da makarin Ubangiji, abin nufi suka shagala saboda abinda suka samu kansu ciki na ni'ima da jin daɗin rayuwa da yalwar arziki da haɓakar dukiya, gashi suna sabawa Allah arzikinsu na daɗuwa, sai suka ɗauka cewa kamar ma Allah ya manta da su ne. Sai suka ɗauka cewa azaba ba za ta taɓa zo musu ba, sai suka ƙara sangarcewa, suka ƙara nutsawa da kutsawa cikin zunubi, ta yadda har ba sa jin tsoron watan wata rana za a zare ransu, ko watan wata rana ma za a iya kama su da hukuma. Shine Allah ce afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, shin waɗanda ke zaune cikin garuruka da alƙaryu da Allah ya ba su ni'ima da jin daɗin rayuwa, shin sun amince ne cewa azabar mu ba za ta iya zo musu ba, bayatan a cikin dare, wa hum na'imun alhali suna barci, suna ganin Allah ba zai iya kama su da azaba ba lokacin da suke cikin barci. Ai lalle kwanciyar hankali ita ce ke sa ai barci. Da a ce akwai jin tsoro za a iya barci? Duk wanda ke cikin jin tsoro da barazana da damuwa ba zai iya barci ba. Duk wanda kaga yayi barci har da mun share to akwai wani bangare na kwanciyar hankali ta tare da shi. Kaga wata siffa ce ta nuna cewa sun aminta da makarin Ubangiji. Aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Kuma abuta alqaryu sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo musu ba dhuhan da hantsi, wa hum yal'abun alhali suna cikin dandalinsu suna wasanni. Lalle abin da yasa har kaga hantsi yayi, mutun ya shagala da wasanni, bai tafi noma ba, bai tafi kwadago ba, wannan ya nuna akwai yalwan arziki tattare da shi. Abin da yake bukata raran lokaci na shakatawa da wasanni. To sai Allah ce afa aminu makarallah, shin sun amince wa makarin Ubangiji ne? Fala ya'manu makarallah illa alqaumul khasirun, ba wanda zai amince wa makarin Ubangiji sai mutanen da suke hasararru ko mutanen da suke tabbu. Abin nufi waɗannan mutane da Allah ya yalwanta su da ni'ima kala-kala har sun samu kansu cikin halin da ba sa jin tsoron zuwan azaba ko da safe ko da daddare. Ba sa jin zuran tsohon azaba wato lokacin hantsi. Kwata-kwata suna ganin ba za a kama su da azaba ba saboda kutsawa cikin zunubi irin nasu da shagala da gafalan zuciya. wannan babi abin da yake nuna mana ko abin da zai koyar da mu shine cewa duk yadda bawa ya kai da matsayi a wurin Allah to lallai ne a samu yana jin tsoron Allah. Siffa ta bawa nagari shine a ga yana jin tsoron azabar Ubangiji, yana jin tsoron ukubar Ubangiji. Takamar bawa yace ai yanzu ina da'a, kasancewar kana aikin da'a ba shike nuna ka amuntu ba, don baka da tabbas cewa me zai faru gobe ko jibi. Yaso da dama mutun zai waye gari mummuni kafin yamma ta kai ya kauce wata farkin mustaqim, ya kauce salatul mustaqim. Yaso da dama mutun zai kai yammaci yana mummuni cikakke mai aikin da'a kafin gari ya waye kuma shedan ya zo ya zamar da shi. Rashin tabbas dinka dangane da cewa shedan ba zai iya cin nasara a kanka ba, baka da wannan tabbas din ai. To shi ke sa sai ka samu kanka cikin halin mai dardar, ko kai aikin ibada ko kana aikin da'a kana jin tsoron kada gobe in yi abin da zai lalata, kana jin tsoron kar in zo in yi mummunar cikawa dan ba farkon ba karshen, kana jin tsoron yo aikin da'ar ma da na ai ba da tabbas an karba ko ba karba ba. Duk wanda ka ji ya ce aini alhamdulillahi ga kiyamul laili ga tahajjudi ga ciyar da miskinai ai ko yanzu na mutu na tafa, to shedan ya gama da kai, ka amunta daga makarin Ubangiji wanda wannan siffa ce ta kafare. Kun fahimta da kyau? Ashe jin tsoron Ubangiji ya zama yaki nan, ya zama tilas, ya zama dole, wajibi ne. Kullun ibadar ka zaka gina ta akan ababai guda biyu: jin tsoro da kuma kyakkyawan fata. Sa ran rama, jin tsoron ukuba. Waɗannan ababai guda biyu haka ake son koyaushe bawa ya kasance. Jin tsoro shine zai sa ka daina sabo dan ka guje mai shiga wuta. Sa ran rama shine ke sa ka rinka yin ayyukan da'a dan ka dace da gidan aljanna. To dole waɗannan kuma ana yin ibada ne domin waɗannan ababan guda biyu, dan a kauce wuta a samu dacewa da ina gidan aljanna. Shine abinda Allah ce: kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalle kowace rai za ta dandani mutuwa, kuma za a cika muku sakamakon ayyukan ku a gobe kiyama. Dan haka faman zuhziha 'anil nari, duk wanda aka nesantar da shi gabarin wuta, wa udkhilal janna aka shigar da shi aljanna, menene sakamakon? Faqad faz, hakika ya rabota. Kenan duk wanda ba a nesantar da shi daga wuta ba, ba a shigar da shi aljanna ba, to shi kuma ya rabota kenan, sai da ce faqad khasira, hakika ya tabi. Kun fahimta da kyau? Kar ku rudu da faɗin waɗansu sufaye da suke cewa su suna bauta Allah ba dan aljanna ba, ba kuma dan jin tsoron wuta ba. Su ba sa jin tsoron wuta kuma ba sa bukatan aljanna, su suna bauta Allah dan shi Allah shine Allah. Sai mu ce to tafarkin nan da kuka bi kun saba ma tafarkin annabawa gaba daya, domin annabawan Allah gaba dayan su suna jin tsoron azabarsa kuma suna kwadayin rahamarsa. Ga misali a cikin Alkur'ani mai girma, Ubangiji ya kawo kisar annabi Zakariya da ɗansa Yahaya da matarsa. Wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja. Matarsa kenan, innahum duka guda uku, da annabi Zakariya da ɗansa Yahaya da matarsa, innahum kanu yusari'una fil khairat, ukun nan gaba ɗayansu sun kasance suna rigegeniya wajen ayyukan alkhairi. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, kuma suna bautata mana, suna kiran mu raghaban dan kwadayin aljannar mu, wa rahaba da jin tsoron wutar mu. Ashe wannan shine tafarkin annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari, hadisi ya tabbata cikin Bukhari, kowane dare idan yazo kwanciya yana daga cikin zikirin da annabi yake yi cewa Allahumma kaini azabaka yawma tab'atu ibadak, Allahumma kaini azabaka yawma tab'atu ibadak, ya Allah ka tsamar da ni azabar ka ranan da zaka tashi bayinka. Ashe annabi na jin tsoron wuta kenan, yana kuma kwadayin aljanna, har ya sunnanta mana idan an kirayi sallah mu mene ta abinda mai kiran sallah ke faɗa wajen hayya ala salat da hayya ala falah kadai shine zamu ce la haula wala quwwata illa billah, da mai kiran sallah ya kare sai mu yi mu kare da shi sai mu istiwa annabi salati, muna gama salati abu na gaba sai mu rokawa annabi wasila, mu ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was salatul qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila. Wasila kuma sai annabi fassara mana cikin hadisin Muslim cewa wani gida ne cikin aljanna wanda Allah ya tanada dan wani bawa guda daya. Annabi ce fa arju an akuna ana huwa, ina fatan in zama ni ne wannan bawa, a sheke ne ina kwadayin me aljanna sallallahu alaihi wasallam. Aikin haji da Allah ya sunanta mana yace bayi iri biyu ne idan sun je aikin haji, daga cikin su akwai wanda suke cewa rabbana atina fid dunya, duniya kawai suke roka, ya Allah in ci zabe, ya Allah ina bukatan kaza, ya Allah kungila ta fito, ya Allah in dace da kaza, duniya kawai suke roka ba lahira. وما له في الاخره من خلاق الاخره باس دربن كومي. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه مي قرشن ايه وقنا عذاب النار. wannan shine duk sifar bayin Allah gaba daya. To kawai sai wani sufi yazo yazo ce ai ba abota Allah dan jin tsoron rahama, ai dan jin dan ko dai rahama ko dan jin tsoron wutar sa, sai ce to yanzu idan Allah ya rushe wuta ya rushe aljanna kai da kace kana na. Abinda ake bukata ga bawa shine ya gina ibadar sa akan kwadaituwa da rahamar Ubangiji da kuma jin tsoron hukubar sa. Idan mutum yazo yace zai bauta ma Allah ba dan jin tsoron hukubar sa ba, ba dan kwadayin rahamar sa ba, ya kauce wa tafarkin annabawa, ya kauce wa tafarkin dukkan wadansu bayin Allah na gari. Har zaka ji masu irin wannan tunani suna cewa to ka ce kana bauta dan aljanna, kana bauta dan guje ma wuta, yanzu idan Allah ya rushe wutar ya rushe aljanna ya zanto babu su, zaka yi ibada ko ba zaka yi ba? To kaga wannan tunani ne, dalili ne na hankali ba dalili na shari'a ba. A nan gurin sai ka ce da shi, yanzu da muke magana ni da kai akwai aljanna, maganan da muke ni da kai akwai wuta, saboda Qur'ani ya labarta mana, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun labarta mana. Abin da ya tabbatar da akwai wuta a cikin aljanna, a akwai wuta yanzu dinnan da muke magana, fadin Allah ta'ala fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Ake magana game da waɗanda aka kalubalance su su kawo kwatankwacin Qur'ani. Allah ce in kuka kasa yanzu to anan gaba ma ba za ku iya ba, don haka ku tsoraci wuta wadda makamashinta su ne mutane da kuma duwatsu. Wa'iddat lil kafirin, an riga an tattale ta domin kafirai. Maganar sa cewa an tattale ta, an tanade ta, kaga kin an riga an gama ta. Maganar cewa akwai aljanna a yanzu haka da muke magana, fadin Allah ta'ala cikin suratu Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Ku yi gaggawa wajen neman gafara ta musamman daga wurin Ubangijinku, wajen neman rahamarsa, wajen neman aljanna wadda fadinta shine fadin sammai da ƙasa. An riga an tanade ta lil muttaqina, domin masu takawa. Su wane ne masu takawa? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, zuwa ƙarshen aya. To kaga kenan yanzu akwai su. Yanzu da muke magana ne da kai, tabbas akwai wuta, akwai aljanna, kamar yadda ayoyin Qur'ani suka nuna ga su, kamar yadda kuma hadisai da dama na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna cikin Bukhari da Muslim da sauran littafan sunna. Da haka sai mu gino akan hukuncin yanzu akwai, mu kwadaita aljannan tunda akwai ta, yadda muke kwadaita ruwa kullun da zamu sha. Da ɗan ma'aikatar kula da ruwan sha za su zo su yanke ruwan gidanka, zaka damu saboda kana kwadayin ruwa dan rayuwa. Da gidanka gobara za ta kama zaka fita a guje dan kana jin tsoron karka kone. To yadda kake kwadaituwa da ruwan da zaka sha a ka jika makoshinka da shi, kana kwadaituwa wajen shiga aljanna sama da wannan. Yadda kake jin tsoron gobara ta kama motarka kana ciki ko gidanka kana ciki, inda zai kama din zaka fita a guje dan ka guje, to haka kake son ka guje wa wutar lahira sama da wannan. Dan saboda yanzu akwai ta, yanzu ba mu da wani hukunci na babu, sai mu gina akan hukuncin akwai. Mu so aljanna, mu tsorati me wuta. Amma maganar cewa idan an rushe su yaya zan a rasar da aljanna, yaya zan yi, zan yi ibada ko ba zan yi ba, magana ce wadda bata taso ba. In har kana son ansar wannan jawabin, sai ka bari sai ranan da ba wutan babu aljannan sai ka zo ka tambaye ni sai in baka nasa. Duk dan bid'an da yi maka wannan tambayar abin da zaka ce shi yanzu akwai wuta akwai aljanna ka yadda akwai eh ya yadda saboda me Qur'ani da hadisi sun tabbatar to ka bari sai in babu sai ka tambaye ni to dan me zan yi ibada sai in fada ma a lokacin da babu amma yanzu akwai sai mu tafi aka haka ka dana kaddara abin da babu shi ko mustahilin faruwa ne dan Allah bai bada labarin faruwar sa ba. Ina fatan kun fahimta da kyau. To a takaice dai abinda ake bukata ga bawa ya kasance yana jin tsoron azabar Ubangiji yana kwadaituwa wajen rahamarsa. Afa aminu makarallah shin sun amincewa makarin Ubangiji ne abinda ake kira da al-makru a larabce wato shine dabara. Abinda da ake nufi da makru shine wato cutar da wani ta hanyar da bai sani ba. Saboda kafin shi dabara ka bo ta hanya ka isar da cuta zuwa gare shi ba tare da ya farga ba shine makaru. To Ubangiji ta'ala na damkar da mutum cikin wato yana kama mutum da azaba ba tare da tsammani ba kamar yadda ya bada bayani a cikin ayoyin biyu shin sun abinta ne cewa azabar Ubangiji ba za ta iya zo musu ba cikin dare suna bacci shin sun abinta ne cewa azabar Ubangiji ba za ta iya zo musu ba da hantsi lokacin da suke wargi suke shakatawa shin sun amincewa dabaran Ubangiji suna ganin Allah ba zai ma'ana idan kana sako sai Allah ya barka cikin kwanciyar rai da walwala da jin dadi da habakan arziki to kamar Ubangiji ta'ala yana maka dabara tsammanin ka ka tsira baka sani ba baka tsira ba domin lokacin da zai danke ka lokacin da baka tsammani ne dan haka yace fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum innaka dimatin galaini da masu ƙaryata wannan saƙo da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sanuran musu talala mai kamar saki in kama su ta inda ba sa tsammani an fahimta ko to wannan shine al-makru wato kenan Ubangiji ta'ala yana sufantuwa da al-makru ma'ana dabara isar da cuta zuwa ga wani ba tare da ya sani ba to ita sufan al-makru sufa ce da ake jingina ma Allah da ita la'anal itlaq a bit taqyid ba koyaushe ake sufanta Allah da al-makru ba domin idan muka dauki al-makru a karan kansa sufa ce wanda ta iya zama a bar yabo ta iya zama a bar kushewa to duk sufar da take ba a bar yabo bace a koyaushe wani lokaci a bar yabo ce wani lokaci a bar kushewa ce ba a sufanta Allah da ita a koyaushe sai dai a sufanta shi da ita lokacin da take a matsayin mai abin yabo a kore masa ita lokacin da take a matsayin mai a bar kushewa shi yasa galibin inda Allah yake kawo al-makru zaka ga yana kawo ta ne a matsayin sakamako na waɗanda suka saba masa su suna ganin dabara suka yi da suka kin imani da shi suka kafirce masa shi kuma sai sakan ya musu da kwatankwacin mai dabara yar uwar su ya kama su da mai da azaba abinda suka yi na farko su mai suka yi zalunci shi kuma abinda yayi na biyu mai yayi adalci dan ya kama su ne da laifin da suka yi to kaga nan gurin siffanta Allah da makarwa irin wannan ba abin zargi bane ba shi yasa sai Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wato kenan su suka fara makirci sai Allah mayar musu da martani su abinda suka yi na farawa ai ya zama zalunci kenan mayar da martani da Ubangiji kuma ya zama mai adalci kenan wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin an gane ku wa makaru makra ko wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin kamar dake cikin suratu Ali Imran da sauran wurare fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasiru wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa man yaqnatu min rahmat rabbih illa ad-dallun wa man yaqnatu min rahmat rabbih babu wanda zai tsaye tsammani daga rahmar ubangijinsa illa ad-dallun sai mutane da suke halakakku wannan aya tana cikin ayoyin suratul hijri cikin kissar annabi ibrahim alaihi salam an gane ko wa man yaqnatu min rahmat rabbih babu wanda zai tsaye tsammani daga rahmar ubangijinsa illa ad-dallun sai mutane da suke halakakku kamar yadda babu wanda yake amincewa makarin ubangijinsa sai mutane da suke hasararru kaga waɗanda suka aminta daga azaba ana kiran su hasararru waɗanda ku suka ɗebe tsammani daga rahama ana kiran su batattu a ce dukkan guda biyun laifi ne duk girman laifinka duk girman sabonka kada ka ce to ai ni yanzu ko na tuwo ba za a yafe mu ba to wannan ya zama al-qunutu min rahmatillahi kenan dai bai tsammani daga rahamar Ubangiji ba mai yin wannan ko sai bata ce duk yawan ibadarka karka ce ai ba mun hautu din mun tsira kuma ba mu ba shiga cikin wuta yanzu wannan ya zama al'amun min makarillahi kenan ba mai yin wannan kuma illa alqaumul khasirun kaga ayoyin guda biyu duk suna tsayar da kai ne akan tafarki madaidaici siratul mustaqim ba tafarki madaidaici domin idan ka dauki wannan ka dauki tsoro yayin rinjaye akan ka abin da zai faru shine alqunutu min rahmatillah rahamar ubangijin nan da ta yalwa kai har ka zo kana tsammanin ba za ta kawo gare ka ba duk da yalwar ta kuwa Allah kuwa yace wasi'ar rahmati kullu shay rahmata ta yalwace komai kai sai ka fitar da kanka daga cikin komai din kana tsammanin ba za ta iya kawo wa wurinka ba ya zama mun da zato ga ubangiji kenan kun fahimta da kyau ha kuma idan ka aminta da azaba ya zanto mun da zato ga ubangiji ka dauka bai da kudura akan ya kama ka kenan da haka dole ka tsaya a tsakatsakiya tsakanin jin tsoron hukuma da kuma sa rai dangane da rahmarsa wa ibn abbas ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والامر من مكر الله عبد الله بن عباس يتي ان تنبيه منزل الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر دنجن ده الكبائر واتو منين لايفكا aka tambaye annabi la barta mana wani abu cikin manyan laifuka faqala sai annabi ce na farko ashirku billah hada Allah da wani sanya ma Allah kishiya wajen ibada sanya ma Allah kishiya cikin sunaye ko sifofi sanya ma Allah kishiya wajen rububiyyarsa ko wani irin nau'in sanya ma Allah kishiya wannan yana ɗaya daga cikin wato zunubi mafi girma na biyu wal ya'su min rauhillahi ɗaya bai tsammani daga rahamar ubangiji na uku wal amnu min makrillahi wato amintuwa daga makarin ubangiji amintuwa daga dabaran ubangiji to wannan duk suna cikin manyan laifuka malamai suka ce waɗannan guda uku da aka ambata cikin wannan hadisi farko dai wannan hadisi malam bai ambaci wanda ya ruwaito shi ba amma cikin marwayansa akwai al-imamul bazzar cikin musnad dinsa da ibnu abi hatim kuma hadisi ne wanda yake hasan al-imamul iraqi ya hasana shi cikin littafin wato takhriji da yawa littafin ihya ulumuddin ne imamul ghazali kamar yadda sheikh nasiruddin albani ya sahihanta shi cikin sahihul jami' karkashin hadisi na 4400 da kuma 79 da haka hadisi ne sahihi malamai suka ce waɗannan uku da aka ambata ba wai ana nufin su kadai bane ba kaba'ir ana nufin wani abu daga cikin kaba'ir amma kaba'ir suna da yawan gaske domin akwai hadisin Abu Hurairah da yake cikin Bukhari wanda a can an kawo guda 7 kaga doriya akan wannan akwai abin da ya maimaitu shine shirka to amma a can gurin an ambaci kuma akalu malul yatim cin dukiyar maraya an ambaci wato arriba an ambaci kaza har aka kirga ababai guda 7 wanda ba sa cikin nan gurin shi ma nan ba ana nufin su 7 bane kadai ana nufin yana daga cikin kaba'ira waɗannan guda 7 din kamar yadda anan ana nufin yana daga cikin kaba'ira waɗannan guda 3 din amma in ba haka ba kaba'ira Abdullah da Abba zace za su kai kusan 700 inda za a lissafa su wadansu malaman sun takaita a 70 wadansu kuma sun kai har kusan 700 wadansu ma sun daura ka haka babu dai ko a ce abinda malamai suke bayarwa dan gane cewa wannan laifi ya kai matsayin kaba'ira suka ce dukkan laifin da aka ambaci wuta ga wanda ya aiwatar da shi ko aka la'anci wanda ya aiwatar da shi ko aka ambaci fushin Allah da hukubar Allah game da wanda ya aiwatar da shi to duk yana cikin kaba'ira ka ko wanda ai suna da yawa duk laifin da aka ce sakamakon aiwatar da shi shine wuta kaba'ira ne ko aka la'anci wanda ya aiwatar da shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifansa an gane ko Allah ya la'anci wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba Allah ya la'anci mutumin da ya ci iyakar gona ko ta floti Allah ya la'anci mutumin da ya bayar da mafaka ga mai barna dan fashi ka bashi barna mai sayar da barasa ka bashi hayar gida mazinaci ko mazinaciya ka bashi hayar gida yan toci suna toci ka bashi hayar gida kaga duk wannan ka bayar da mafaka ga mai barna to wannan duk kaga akwai la'ana a ciki an fahimta da kyau ko laifin da aka ambaci hukuba ko laifin da aka ambaci fushin ubangiji cewa Allah ya yi fushi da mutum to duk wannan suna cikin kaba'ira wadansu ma suka kara cewa har ma laifin da annabi ya ce laysa minna duk laifin da annabi ce laysa minna man fa'ala kaza wa kaza, annabi ya ambaci wani laifi ya ce wanda ya aikata shi baya cikin mu, to shi ma yana cikin kaba'ira. Da haka waɗannan guda uku an kirga mana wani abu ne na kaba'ira, ba ana nufin cewa su kaɗai ne kaba'ira ba. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. عبد الله بن مسعود كتوى ما في جرمان كبائر شين الإشراك بالله ينتاري يد الله نبي والأمن من مكر الله أمن توعد كدبارا أبنجدي نأكو والقنوط من رحمة الله نبي رماني دقرهمر أبنجدي wal ya'su min rauhillah, dai bai tsammani daga rahmar ubangiji. Ma'ana da al-qunut da al-ya'su ma'ana su daya, ko da yake dan su malaman lugha din sukan bambance su da juna, amma dai suna daukan ma'ana daya. Wannan asar na Abdullahi dan Mas'ud, wato shi ya fade shi ba tare da jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Idan muka lura da wanda yake na wancan kuma na Abdullahi dan Abbas, shi kuma ya jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk da Abdullahi dan Mas'ud bai dingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma yana cikin abubuwan da ba a iya faɗin su ta hanyar ijtihadi, dole sai in annabi ya faɗa musa. Kuma kamar yadda malai yace rawahu Abdurrazzaq, al-Imam Abdurrazzaq as-Sunani ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-Musannaf, kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari ya ruwaito shi da sanadi ingantacce a cikin littafin sa na tafsiri. Saboda haka dai asar ne sahihi zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud. Malai ce fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, tafsiru ayatul a'raf. Mun fahimci tafsirin ayan nan ta cikin suratul a'raf, ita ce afa aminu makarallah fala ya'munu makarallahi illa alqawmul khasirun. Athaniya, mas'ala ta biyu, tafsiru ayatul hijri. Mun fahimci tafsirin ayan nan ta cikin suratul hijri, wa man yaqnatu min rahmat rabbihi illa ad-dallun. Athalitha, mas'ala ta uku, shiddatul wa'idi fi man amina makarallah, wato tsananin narkon azaba ga dukkan mutumin da ya amuntu daga makarin Ubangiji ta'ala. Arrabi'a, mas'ala ta hudu, shiddatul wa'idi fil qunut, tsananin narkon azaba ga dukkan mutumin da ya ɗebe tsammani daga rahmar Ubangiji. Ba a san ka ɗebe tsammani don yawan zunubinka, kamar yadda ba a so ka sakankance cewa ka tsira don yawan da'arka. Sai dai abinda malamai suka ce, ka zama tsakatsakiya. Sai dai in ka samu kanka a cikin cuta ta ajali wanda kake tsammanin kila ba za ka tashi ba, to ana son ka rinjayar da bangaren tsammani bisa ga bangaren tsoro, ka rinjayar da bangaren rahama da shiga aljanna sama da bangaren shiga wuta ko abin da sauransu. Wannan lokacin da kake cikin kwanciyar ajali kenan. In kana salin alin ɗinka lafiyar ka kalau ka kai ka komo, ka rinjayar da bangaren tsoro wani lokaci ba don komai ba, don ka kau daga zunubi. Amma duk da haka kuma akwai sare dangane da kai, nan da sare ne ake yin da'a. To shi yasa ita ibada wato kullum ake gina ta kan waɗannan ababe guda biyu: jin tsoro na uguba da kuma sare game da rahama. Kuma waɗannan ababe guda biyu su kuma suna haifuwa ne daga ababe guda biyu: girmamawa da kuma ƙauna. Girmama Ubangiji shine zai sa ka ji tsoronsa, jin tsoronsa shine zai sa ka guji abinda duk aka ce zai shigar da kai cikin wuta. Kamar yadda san Ubangiji shi zai sa kai masa da'a, yi masa da'a kuma shine zai sa ka sa tsammani dangane da shiga cikin aljanna. Shi yasa kullum idan aka tambaye ka menene ibada, shine ansa ta sai malamai su ce ita ibada shine ghayatul hubbi ma'a ghayatit ta'zimi lillahi subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Ghayatul hubbi ma'a ghayatit ta'zim, wato kololuwar ƙauna da kuma kololuwar girmamawa. Ƙauna ta ƙarshe kana yin ta ga Ubangiji, wannan sai jagorance ka zuwa ga kai masa ibada, ka kuma sa rahama, ka kuma sa tsammanin rahama. An gane ku? Girmamawa ta ƙarshe, wannan zai sa ka tsorace shi, tsoratarsa shi zai sa ka bar aikin sabo don ka guje wa shiga cikin wuta. Duka ne za ka samu ababe ne masu alaka da juna su biyun. An gane ku? Babi na gaba, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi. Minal imani billah, as-sabru ala qadarillahi, malai yace yana daga cikin imani da Allah, as-sabru ala qadarillahi, yin hakuri dangane da kaddarawar Ubangiji, abinda Allah ya kaddara wa bawa na kaddara mai dadi ko mara dadi, mutum yayi hakuri akan haka. Wa qaulillahi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalba qala al-qamatu huwa ar-rajul tusibuhu al-musiba faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ubangiji ta'ala ce wa man yu'min billahi, dukkan wanda yayi imani da Allah cikakken imani, yahdi qalba, to Allah zai shiryar da zuciyarsa, ma'ana sai zuciyarsa ka zanto mai dauriya lokacin da duk wani abu na azal ya fada kansa, lokacin da Allah jarrabe shi da cuta ko ya jarrabe shi da hasara a cikin dukiyarsa, akai masa gobara ko akai masa fashi, lokacin da Allah jarrabe shi da mutuwar wani abin kauna wurinsa, sai ya kasance ya zanto mai zuriya, to wannan zuciyarsa ta zanto shiryayyar zuciya kenan. Ma'ana wannan aya tana nuna mana kamar yana daga cikin abin da ke haifar da hakuri ga mutum shine cikakken imaninsa, domin cikakken imani shine zai jagorance ka zuwa ka gane cewa in ka samu alkhairi ba dabaranka bace daga Allah ne, haka in sharri ya auka kanka kuma ba dolancin ka bane da rishin dabaranka, kaddarawan Ubangiji ne. Wa man yu'min billah yahdi qalba, dukkan wanda yayi imani da Allah cikakken imani, to Allah zai shirye da zuciyarsa zuwa ga zama daidai. Qala al-Qama, shine al-Qama ibn Qais, yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, yace wanda ake nufi da wannan aya huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba, shine mutum wanda musiba za ta auka kansa, fa ya'lamu annaha min indillah, nan take sai ya gane ya fahimci cewa wannan musiba din fa daga wurin Allah ta'ala take, fa yarda, da haka sai ya yarda da abinda Allah ya kaddara masa, wa yusallim, ya komi kauya ba tare da damuwa ba. To wannan babban matsayi ne, saboda haka hakuri din nan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna ƙarfin tauhidin bawa, musamman hakuri kan abin da ya shafi wato kadaru, abin da Allah ya kaddara wa bawa. Shi hakuri iri uku ne, kamar yadda malamai ke maganarsa. Hakuri na farko, hakuri akan aikin ɗa'a. Shari'ar Musulunci ta tilasta ka da kaza, ta wajabta ma kaza, galibi zuciya ba ta so, amma ka matsanta mata har ya kasance gabanka sun aiwatar da wannan abu. An gane ku? Shine Ubangiji ta'ala ke cewa da Manzo sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir nafsaka, ka hakurkurtar da kanka, ma allazina yad'una rabbahum, tare da wanda suke kiran Ubangijin su bil ghadati wal ashi, ma'ana kai aikin da'a tare da su kenan. Kaga hakuri kenan wajen aikin da'a. Wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kaga nan gurin ma hakuri ne wajen ayyukan da'a. Haka masu jihadi da aka ce su yi hakuri, shi ma hakuri ne wajen ayyukan da'a. Mutanen nan cikin Banu Isra'ilawa da aka wajabta musu jihadi, bayan sun fita suka ce rabbana afrig alaina sabran wa thabbit a kadamana wansurna ala alkaumil kafirin, dukkan su hakuri ne wajen ayyukan da'a. Saboda aikin da'a wani lokaci akwai wahala, alwala a lokacin sanyin hunturu, wankan janaba ko na biki ko na yanke wajen al'ada lokacin sanyin hunturu, duk akwai wahala. Amma ka lallashi zuciyarka ka yi, cire dukiyarka ka fitar da zakka, dan adam yana da tsananin son dukiya. Da haka annabi ke cewa da za a baiwa mutum manyan ramuka guda biyu, abin da ke ciki sai zinariya, da ya gurace ina ma dai ramukan nan guda uku ne, ku duddufi guda biyu manya-manya a cika su da zinari da azurfa. Da sai ka dan adam ya ce kai ina ma dai sun kai uku, saboda san dukiya kawai. Tare da haka ka cire abin da kake so ka fitar da haƙin Allah a ciki, na zakka ka fitar da haƙin Allah, na ciyar da iyalanka dai musu sutura da biya musu kuɗin makaranta ka fitar da haƙin Allah a ciki, na tallafawa iyayenka gajiyayyu ka fitar da haƙin Allah a ciki, na kaza da kaza. Duk wannan sai mutum ya bai wa zuciyarsa hakuri. To duk wannan yana cikin hakuri wajen da'a. Akwai kuma hakuri wajen barin sabo, shine nau'in hakuri na biyu. Hakuri wajen barin sabo, galibin ayyuka na saba ma Ubangiji zuciya na so, za ka ga abokanka suna yi, kai ma ka samu daman yi, amma duk da haka sai ka bai mu zuciyarka hakuri, ba dan baka sha'awar abin ba, sai dan kana fifita abin da ke wurin Allah na aljanna sama da abin da mutane ke kokowa samun sa nan gidan duniya, ba wai dan baka bukatuwar sa ba, kana son dukiya yadda kowa ke so, sai dai ba za ka nemi ta hanyar haramun ba, ka bai wa zuciyarka hakuri gara ka rayu cikin talauci da ka samu dukiya ta haram. Kana son mace wanda za ta dauke ma kewa, amma ba aure tsakaninku dole ka hakurkurtar da zuciyarka, ko da ta bayar da kanta gare ka, kai ka yadda ka hakura ka fifita abin da ke wurin Allah na cikin aljanna, saboda ka zo kai kokowa ka abin da mutane ke kokowa a kansa a duniya. To wannan hakuri wajen barin aikin sako kenan. Yanzu mutumin da kawai aka ce ya bar dukiya dan shi baya da sha'awar dukiya, ya bar ya mace wajen aikata zina dan kawai shi baya da sha'awa a zuciyarsa, ya bar giya dan shi kawai baya da sha'awarta a zuciyarsa, ya bar kaza, wannan barin da yayi ba yabo ba zargi a cikinsa. An gane ko? Ba zai samu yabo ba, ba zai samu zargi ba, amma kana da sha'awar abin sai ka tilasta zuciyarka ta bari, to a nan gurin yabo yake zuwa. Kana da sha'awar abin amma ka lallashi zuciyarka, kila ma ka samu dama akan abin inda za ka bukace shi da ka samu, amma sai ka hakura ka bari. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zana mutum bakwai waɗanda za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Ubangiji, ya ambaci gwarzon namiji daga cikinsu, rajulun da atkum ra'atun zatu mansabin wa jamal fa qala inni akhafullah, mutumin da gashi cikin kuruciya, gashi cikin karfi da sha'awar yamaci, ga kuma wata baiwar Allah ma'aguciyar kyau, kila mafi kyan mata a zamaninta, ga ta da matsayi yar babban gida ce, ta kiraye shi a wurin da babu kowa da shi sai ita, amma sai ce inni akhafullah, ni ina jin tsoron Ubangiji. Ya bar wannan abin ba dan baya sha'awa ba, ba dan matar mummuna bace ba, yau ka nisance mummunar mace dan muninta ba dan tsoron Allah ba, ai ba wani lada akan wannan. Ko dan tsufanta ka nisance ta, duk wannan babu lada akai. Amma yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa ka kauce mata, to wannan kana cikin mujahido ne kenan. Kalle kai mujahada ba karama ba. To wannan shine hakuri na biyu. Hakuri na uku shine hakuri akan abinda aka dora maka na hasara. A kore ka daga aiki, ko a kore ka daga makaranta, ko kai hasarar dukiya, ƴan fashi, gobara, mutuwar wani abin kauna cikin ƴaƴanka, ko matarka, ko makwabcinka, babban amini da sauransu. Kai hakuri ka jure ba tare da kayi raki ba. To wannan yana ɗaya daga cikin nau'ikan hakuri kenan guda uku. Yin hakuri kan abin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya riga ya kaddara. A nan gurin inda ake gane hakurinka shine rashin kai kuka wajen mutane, baka dawo da kaje kai ta faɗa wa mutane ba, rashin nuna damuwa irin nuna damuwa ta mutanen jahiliya. Mutanen jahiliya idan hasara ta faru mutum zai rinka tsalle yana tuba, ko ya rinka marin kansa, ko ya kushi fuskarsa, ko ya garigarsa, saboda ya wata gagarumar hasara. To da zaran mutum ya yi wannan to bai hakuri ba kenan. Wannan rashin hakurin sai ya gadar masa da fushin Ubangiji, doriya akan abin da ya rasa nan gidan duniya kuma. Amma inda zai hakuri abin daga Allah ne, wannan shikenan zuciya ta damu, kila har ido ya fitar da hawaye, duk dai ya lallashi kansa, bai furta wani abu ba sai abin da Allah ya umarni. Allazina za a sabruhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abin da Allah ya ce shi kadai ya furta bai kara komai akai ba. To wannan yana daga cikin masu hakuri. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, kamar yadda nassul qur'ani ya nuna irin waɗannan sune abun yabo. Akwai salawat min rabbihim, suna da salati na musamman daga wurin Ubangiji. Shine abul aliya ar-rahi yace salatin Allah gabawa shine Allah ya ambaci mutum ya yabe shi a fadar mala'iku, ka kai matsayin da Ubangiji zai ambace ka in ka zanto mai hakuri kan irin wannan. To wannan sahabbai sun buga misali mai yawa game da wannan, saboda sun koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda na faɗa, damuwar fuska da har ido ya fitar da hawaye, to wannan ba komai. Lokacin da Ibrahim ya rasu, hawaye ya fita daga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace lalle zuciya na damuwa, ga ido na fitar da hawaye, amma ba abin da za mu faɗa sai abin da yake Allah ya yarda da shi. Game da rabuwa da kai muna cikin damuwa Ibrahim, amma ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah ya yarda da shi, shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka lokacin da annabi je duba wani yaro jariri, an ɗauko shi yana cikin faman masassara mai tsananin gaske, ko sanya kai ga mutuwa, ko sanya kai ga mutuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam don saboda jin tausayi hawaye ya rinka fita daga idansa. wani ce hatta baka ya amanzu Allah sallallahu alaihi wasallam har kai ma hawaye zaka fitar amma dauka zaka jure ba maganar fitar da hawaye yace wannan hawayen da kaga ni rahama ce da ubangiji ke sawa a cikin zukatan bayi ba mai ba wanda Allah zai ji kansa sai mai jin kan mutane annabi na tausaya wa yaron halin kakanukan da yake ciki har fitar da hawaye an fahimta ko to duk irin wannan dan an samu na bin hasara aka fitar da hawaye wannan baya zama abin zargi amma dai wajen abin da zaka furta da baki ko abin da zaka aikata daga bai to ka tsaya daidai inda shari'a ta aje ka to ya zanto hakuri kan ayyukan da'a don wa tara butalha abin da take da ne baya da lafiya jaririn yaro ko karamin yaro baya da lafiya mahaifin sai na cikin damuwa kamar ba zai fita harkar sa ba randan ya daure ya fita yana fita yaron ya mutu da yaron ya mutu ta dauke shi ta aje tana jiran shi mahaifin ya zo lokacin da ta ji mahaifin ya zo ko ya kusan zuwa ta shirya masa abinci ta yi girki yanzu ya wata aka mutu mutuwa ranar za ta yi girki ta yi girki ta yi wanka ta yi ado ta sanya turare ta gyara gashin jikinta ta yi komai tana jiran uban yaron ya dawo da ya dawo ta kawo masa abinci tana yanga tana fari har yayi sha'awarta ya kusance ta a wannan lokacin bayan duk wannan ya kammala sai ta ce da shi yanzu idan mutane suka baka aro na wani abu kai amfani da shi suka dawo suka ce abin nan da muka baka aro ka bamu kayan mu dan Allah zaka basu ko ba zaka basu ba ce zan basu wala zaka damu dan sun karba ko ba zaka damu ba yace me yana damuwa dama ba kayan su bane ba sai ta ce to ka nemi lada game da mutuwar danka wanda ya baka shine Allah ya karbi kayan sa dama aro ne daga hakuri kan kadarin ubangiji kin yanzu inda gashi na hadisi ne garo cikin Bukhari ko Muslim yanzu inda mutum zai wannan ko mace tayi wannan yanzu sai a ce ta zama jarababbiya in namijin ma sai a ce ya zama jarababbe ko da yake shi bai sani ba amma ya tace ta zama jarababbiya ce bayan ya zo ba annabi labari annabi ya tambaye shi ko a arrasumul adaran da ya wuce ka kusanci iyalinka yace eh annabi ya bashi bishara cewa Allah zai arzuta shi da wani dan kuma aka arzuta shi da wani dan nagari madadin wancan wannan dan kuma ya zo haifi ƴaƴa gaggan ma da ta alqur'ani mai girma shi nabiyin da aka bashi a madadin wancan to saboda haka hakuri kan kadaran ubangiji duk abin da ka rasa karka nemi damuwa da yawa Allah ta'ala na iya musanya maka da abin da yafi shi alkhairi wa fi sahih muslim an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ithnatan fil nas وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت حديث يازو cikin sahih muslim an karbo daga abu huraira Allah ya kare da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace isnatan fil nas huma bihim kufr akwai sufofi guda biyu fil nas a cikin mutane huma bihim kufr lalle waɗannan al'amuran guda biyu kafirci ne da mutane ke yi huma bihim waɗansu suka ce bihim dinnan ay huma fihim alba'u huna bi ma'ana fi waɗansu suka ce alba'u bi ma'ana min huma minhum kufrun waɗannan ababai da suke gangarowa daga mutane dinnan ababan nan guda biyu kafirci ne ko kuma huma fihim kufr idan muka ce alba'u bi ma'ana fi kenan menene waɗannan ababai guda biyu at-ta'nu fi an-nasabi zargi game da dangantakar mutum abinda ake nufi da zargi anan ko asanu bima'ana at-ta'yib aibatawa mutum game da yaransa game da kabilarsa ko game da gidansu kace wani gidansu ai ba masu asali bane ba kana fifita gidanku kina kan gidansu wani kabilarsa ai ba yan asali bane ba wani ai yamri ne ai ba su da asali wani ai birebe ne ba su da asali wani ai babur ne ba su da asali wani kilba ne ka aibata mutum kawai dan kabilarsa wani ba dan gari bane bako ne ka aibata mutum dangane da kabilarsa ko dangane da garinsa ko dangane da gidansu kadai kila kabilar ku daya amma kana ganin gidanku yafi gidansu asali kai gidanku gidan sarauta ne shi kuma kana ganin gidansu gidan bayi ne ko kai kai gidanku gidan masu kudi ne attajirai gidansu gidan talakawa ne gidanku ɗan boko ne manya-manyan jami'an gwamnati gidansu kuma kila teluri ne ko masu kiwon dabbobi ne ko masu wata sana'a ne da kake ganin makaskanciya ka aibata masa dangane da gidansa ko sana'arsa dangantakarsa ta gida ko ta kabila, dukkan wannan yana cikin abin da annabi ya ce kafirci ne, shine at-ta'anu fin nasabi, ai batawa mutum dangane da dangantakarsa. Na biyu, wanniyahatu alal mayyit, wanniyahatu da yin kuka na kera alal mayyit game da mamaci. An gane ko? To abinda ake nufi da kuka a nan gurin anniyaha, abinda ake nufi da anniyaha a larabce nau'i na kuka da mutanen jahiliya ke yi. So ne idan an yi wa mutum mutuwa, yazo yana kuka da yake nuna damuwarsa game da mutuwa din, a cikin kukan har yana ambatan, yana kididdiga ayyukan alkhairi na mamaci din. Wani mai kaza, mai kaza, mai kaza ya koma mun rasa shi. Wani mai mana kaza, mai taimaka mana, mai daukan nauyin rayuwarmu, yau mun rasa shi, a fashe da kuka, a mari fuska, a yaga riga. To duk wannan yana cikin kafirci, kamar yadda annabi ya bayyana cikin hadisi. Shi kuka idan ka yi shi ka fitar da hawaye ba tare da waɗannan ayyukan ba, babu laifi. Amma kukan da zaka ɗaga murya kana ruri, kana tsalle, kana tuma, ko kana kirga ababen alkhairi da shi mamacin nan yayi, to tabbas shine kuka irin wanda mutanen jahiliya ke yi. Kuma su a lokacin jahiliya, a lokacin da yake shi irin wannan kukan, har akwai masu sana'a wanda yake sana'ar su shine kuka. Idan an yi mutuwa sai a je a faɗa musu. Yadda ka san zabiya haka za ta taho, ina ne aka yi mutuwa gidan wane, wane ne mutuwa ne, mene ne matsayin sa, ce ai babban dan farauta ne, to yayi kaza yayi kaza, babban dan tauri ne, yayi kaza yayi kaza, duk a faɗa irin abubuwan da ake so ta faɗa. Dan su alfahari suke wa juna da irin wannan. Sai ta fito tun daga gidanta, ta ɗaga murya ta yi ruri, ta ɗaga ta yi ruri, kowa sai saurara. Bayan ta gama rurin sai ta fara kirga ayyukan da yake, tana tafiya tana tafiya har ta zo gidan mamata din. Ayi ayi, to wannan kukan shi kansa har biyan su. Kai hakuri mana, ai ba mu gaba ba tukuna. Saboda haka waɗannan al'amura guda biyu annabi ya nuna cewa suna cikin kafirci. To shine malamai ke cewa abinda ake nufi a nan gurin shine kafircin da bai kai kafirci ba, ma'ana kafircin da baya fitar da mutum daga cikin musulunci. An gane ko? Waɗannan abubuwa guda biyu, duk wanda ya aiwatar da ɗaya daga cikin su yayi abinda ake kira kaba'ir, ya aikata babban laifi. Amma shin ya fitar da musulunci? Bai fitar da musulunci ba, yana nan a cikin musuluncinsa. ولو ما نبي مسعود مرفوعا امام البخاري ده مسلم سر رويته حديثي ده عبد الله بن مسعود شي كما ياتي النبي ياتي ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه النبي تي ليس منا بايا cikinmu من ضرب الخدود wanda yirinka marin kumatunsa yana marin kansa dan saboda musiba وشق الجيوب ko ya keta wuyan rigarsa ya kawo rigarsa daga wuya ya farka ta gida biyu idan an ba shi labarin hasara ko ta mutuwa wada'a bidawal jahiliya ko ya kira irin kiran mutanen jahiliya shine kididdiga ayyukan alkhairi na mamaci din wani mai kaza yau kuma ya mutu to annabi ce duk wanda ya wannan baya cikin mu Allah ya tsare mu a wani hadisin kuma la'anta yayi kaga annabi ya ce laysa minna a wani hadisin kuma la'anta yayi a can kuma a baya gashi kuma ya ce huma bihim kufur duk dan muna da irin wannan laifin a wani hadisin cewa la'ana Allahu al-khamisata wajhaha wa shaqqata jaybaha wa da'iyata bil wail wa thubur Allah ya la'anti al-khamisata wajhaha wanda take ya kusin fuskarta dan an mata hasara wa shaqqata jaybaha ko wanda take keta wuyan rigarta wa da'iyata bil wail wa thubur ko wanda take cewa ya musibata ya hasarata duk waɗannan Allah ya la'ance su ba bambanci tsakanin mace da namiji duk da cewa siffar mai aiwatarwa cikin wannan hadisi ta zo da siffar mace dan galibin waɗanda suke wannan ada mata amma baya nuna cewa in mun namiji ya baya da laifi shi ma in yayi za su yi tare ya cikin laifi abinda duk ya hau kanta na hukunci ya shafe shi shi ma Allah ya tsare mu وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كاكو تنشان حديثي قد أبيدو دك ميسيكي نونا منا إذن تهي لك سكي مطلنا أبا بيا فارو متين يمي كنا يهي حقولي سند باب ينا مغانا كا حقولي متين يهي حقولي كان قدرم قبنجيزي أبين دا الله قدر أما كان متور وانا كو حسارة تسي متين يهي حقولي دا إدهي كيان حقولي يهي تهي لك سكي أيو كان سند مكا أمبتا نمتا نجاهلي أغاسا كما كون دا النبي أمبتا كودي كتي هاي كتكافرتي wato kalmun kafirci kenan ko kace ya aikata kaba'ira daga cikin kaba'ir ko kace annabi ya ce ba shi ba kai ko kace Allah ya la'anci shi, kaga ai duk abu ne mai tsanani. Ashe me yake mata mutun yayi dan gujewa la'anta din nan, dan gujewa fadawa cikin kafircin nan, dan gujewa fadawa cikin kaba'ira din nan, ko dan gujewa fadawa cikin wadanda Annabi ya ce ba ruwan shi da su? Menene abin da zaka yi dan ka gujewa wannan? Shine hakuri. Wa an Anas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza arada Allahu bi 'abdihi al-khayra 'ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya, ajjala lahu bil uqubati fi ad-dunya, wa idza arada bi 'abdihi sharra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyama. Anas bin Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allahu bi 'abdihi al-khayra, idan Allah ya so ba wan sada al-khairi, ajjala lahu bil uqubati fi ad-dunya, sai ya gaggauta wa ba uquba anan gidan duniya. Wa idza arada bi 'abdihi sharra, idan Allah ya so ba wa da sharri, amsaka anhu bi dhanbihi, sai ya kama shi da zunubin sa, hatta yuwafi bihi yawmul qiyama, har ya cika masa sakamakon sa a gobe kiyama. Ma'ana idan Allah ya so ka kai bawa da alkhairi, kai aikin sako, kai wata barna, sai Allah ya hada ka da wahalhalun duniya. A dora ma cuta, a dora ma ciwon suga, a dora ma kaza, a dora maka hasara, a dora ma gobara, rushewar gida, konewar mota, yan fashi. Duk waɗannan musibu da Allah yake dora maka dan saboda ya kankare zunubin da kai na tsakaninka da shi. Kun fahimta da kyau? To wannan Allah na san bawa kenan. Sai ya hada ka da wannan musibu na duniya dan ya kankare zunubinka. Idan ko Allah ya so bawa da sharri, sai kana sabo din kuma yana ƙara ma lafiya. Kana sako yana ƙara maka riba a harkar kasuwancinka. Kai duk barnar da kake so, sai Allah ya ƙara maka dukiya. To Ubangiji ta Allah ya so ka da sirri kenan. Ma'ana kana nan a haka lami lafiya har ka mutu. Idan ajalinka ya zo, to gobe kiyama sai a cika maka sakamakon ka cike fal na zunubi yana jiranka. Dan Allah wanne yafi gabawa tsakanin a kama shi da matsasara da zazzabi da ciwon suga anan, da aje a jefa shi wuta a gobe kiyama, wanne yafi sauki? Gara wahalhalun da kenan gurin. Ashe dan Allah tsorawa bawa wata wahala a nan gurin, shin alama ce ta cewa Allah ya tsani mutum, ko zai iya zantowa alama ce ta ma Allah na san mutum? Kaga alama ce ta Allah na san mutum, in bawan nan mai laifi ne, wani lokacin alama ce kenan ta Allah na san mutum, sai ya dora masa wannan musiba, ya dora masa talauci da wahalar rayuwa, dan idan ya jure to shikenan. To fa wannan sakamakon na alkhairi ba zai tabbata ba daga dora maka musiba din sai fa in ka jure. Domin idan kai ɗaya daga cikin ayyukan da mutanen jahiliya suke ga kuma sakamako can a baya, sai zanto ka taɓe gida biyu, a nan duniya ka taɓe, a lahira kuma ga sakamako can da jiran mutum in bai tuwo ba, ka ga ya goma da goma kenan. Shi yasa kenan sai mu hakurkurtar da kawunan mu kan dukkan abin da yake samun mu na kaddaran Ubangiji. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi, ya kuma ce hadisi ne hasan, haka da Imam al-Hakim an-Naisaburi, haka al-Imam al-Tabarani duk sun rawaito wannan hadisi. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi cikin littafin Silsilatul Ahadith Sahiha karkashin hadisi na 1220. Da haka hadisi ne sahihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna izam al-jaza ma izam al-bala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakht. Hassanahu at-Tirmidhi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna izamal jaza ma izamil bala, lalle mafi cikan lada ko lalle cikakkiyar lada ko cikakken sakamako, ma izamil bala yana zuwa ne tare da girman jarrabawa, gurgudan larurar da Allah ya lura maka, ya dora maka a duniya ka jure, gwargwadon yadda zaka samu cikakkiyar lada. Ya hada ka da babbar musiba ka jure, to kana da babban lada. Ya hada ka da tsaka-tsakiya ka jure, kana da lada tsaka-tsakiya. Ya hada ka da yar kadan, kana da lada dan kadan. Gwargwadon girman abin da Allah ya jarrabe ka da shi, gwargwadon me sakamakon da zaka samu a gobe kiyama. Shi yasa a wani hadisin daban Annabi yake cewa waɗanda suka aka fi kowa jarraba su sune annabawa. Su wanda aka fi kowa dorawa wahala, kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam koda zazzabi sai a dora masa zazzabin mutum biyu a madadin na mutum daya sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Mas'ud ne ko wani sahabi yace to yanzu wannan yana nufin za a baka ladan mutum biyu kenan a madadin mu ladan ɗaya da ake bamu na mutum daya? Annabi ce kwarai da gaske, ladan mutum biyu za a bani.
ne haka ne
to kaga sai a dora musu walhalu irin wadanda gurgurdan abin din su to daga nan gurin sai dukkan wanda yazo ya ce ba zai bi ta farkin gaskiya to shi ma sai Allah ya dora masa wata larura da babu yanda za a yi ka ga ya tafi haka ko yaya sai akwai abin da yake damun sa cikin rayuwarsa to gurgurdan yadda ya jure gurgurdan yadda zai samu sakamako mai kyau ko Allah ya hada shi da wata larura ko Allah ya hada shi da karancin dukiya ko Allah ya hada shi da talauci ko wata cuta a jika ko Allah ya hada shi da waɗansu kawai sun tsane shi sai ta zagin sa suna farautar sa suna farautar rayuwarsa ko suna farautar mutuncin sa ai masa ba'a ya wuce a zazzage shi ba har kawai bai taka bai zubar ba wai dan me yake kan tafarki da daidai yayin da duka ga mutane sun yi banza da kai ba ruwan su da kai to kai ma banza ne kenan amma in kaga sun zazzage ka to kaga wani matsayi kenan dabi'ar mutane kenan matukar kana can irin iccen darni ko gida baya kake ba wanda zai kula da kai amma ala'ance ka a shiri latta akan ka a zazzage ka a ce jinin ka ya halatta to kenan ka kai wani matsayi kenan abinda zaka yi a lokacin kawai sai ka jure kuma tabiyar mutane kenan yanzu wanda yake barna ba za su tsaya su zage shi ba amma mai yakin da'a fa shine za a musguna ba mutum inda zai dukkan wani aiki na barna samari su kafa dandalin hira na kwallon kafa tun daga safe har yamma su yi su noka su yi menene duk da tijan unguwa ba za su damu da su ba da yamma su tashi su tafi gidansu ne ba za su dawo ba su tafi night club ba za su dawo ba sai cikin dare duk da tijan unguwa ba za su damu da su ba amma da zaran an samu yaro an ga ya wuce gaba a sahun gaba ya yi sallah gashi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya tsayar da gemu ta sai da tiyi su fara zagin sa lokacin da kake barna ba ruwan kowa da kai amma da ka kama aikin kirki zaka aikan da'a to sai ga dandanan kowa kuma ya juya maka baya to galibi dabi'ar mutane kenan Allah ya tsare mu inna izamal jaza ma'a izamil bala lalle girman sakamako da kake ji da gani yana faruwa ne sakamakon girman jarrabawa da Allah bai mu bawa wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum kuma lalle Allah ta'ala idan ya so waɗansu mutane sai ya jarrabe su faman radiya falahu rida duk wanda ya da wannan jarrabawa ta ubangiji to yardan ubangiji ya dace da ita shi kuwa ya dace da yardan ubangiji wa man sakhita duka wanda ya fusata ya tunzura falahu sakht to ya dace da fushin ubangiji Allah ya tsare wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne hasan tabbas kuma hadisi ne hasan kamar yadda bincike ya nuna fihi masaila cikin wannan babu akwai masaloli al'ula ta farko tafsiru ayati taghabun mun fahimci tafsirin ayan nan ta cikin suratu taghabun wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli shay'in alim athaniyatu mas'ala ta biyu anna hadha min al-iman lalle yana daga cikin alamar imani a shirye da zuciyar bawa kaga baya razana dan Allah ya jarrabe shi da ta wahala ta duniya at-thalisa mas'ala ta uku at-tanu fi an-nasabi mun fahimci cewa zargin mutum dangane da dangantakar sa gidansu ko kabilar sa yana cikin ayyukan mutanen jahiliya ar-rabi'atu mas'ala ta hudu shiddatul wa'id fi man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliya tsananin narkon azaba da annabi ya ambata dangane da mutumin da ya maru kumatunsa ko ya yaga rigarsa ko ya yi da'awa irin ta mutanen jahiliya alkhamisa mas'ala ta biyar alamatu iradatillahi bi abdihi alkhaira alamar Allah ya nufaci bawa da alkhairi mun fahimci wannan cikin wannan babu idan Allah ya nufaci bawa da alkhairi sai ya bashi jarrabawa asadisa mas'ala ta shida alamatu iradatillahi bi abdihi sharra alamar Allah ya nufaci bawa da sharri wato shine mutum na sako sai Allah ya kyale shi ko zazzabi baya yi ko masasara baya yi yaje kasuwa yayi damfara yaje aikin gwamnati ya sace sace da daddare ya tafi night club ya tafi gidan karuwa yazo da safe ba zai sallan asuba ba dan ba zai farka daga barci ba sai karfe 9 ya tashi ya sallar a gurguje la yazkurullaha fiha illa qalila tare da haka Allah ko ciwon kai baya dora masa ko zazzabi to wannan alama ce ta Allah ya so bawa da sirri kenan Allah ya tsare mu السابعه مساله تا 7 علامه حب الله للعبد علامه قونه ده daga cikin alamomin da ke nuna Allah na kaunar bawa shine sai ya dora mutun jarrabawa الثامنه مساله تا 8 تحريم السخط wato haramcin yin fushi dangane da abinda Allah ya dora maka na larura duk abinda ka samu kanka a ciki ka kaddara ka dauka cewa haka Allah ya tsaro maka haka ya kaddara maka kada ka damu At-tasi'atu mas'ala ta tara thawabur ridha bil bala, irin sakamako da yake tabbata na yarda da bala'i idan Allah ya dora wa mutum shi. Abinda muka fata na daidai Allah shi ba mu lada, wannan muka kuskure ko tuntuban har sai Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Farko yana cewa menene hukunci ga mutumin da yana raha da matarsa wani lokaci sai ya ce da ita yar kauye, ko ya ce da ita banufiya da wasa? Na farko dai ka sani, raha da mace matarka wannan ya halatta, raha da dan uwanka musulmi ya halatta, sai dai duk abin da zaka yi amfani da shi na magana wajen raha ka kiyaye lafuzza waɗanda shari'a, wato ka kayyadu da lafuzza da shari'a ta amince. Dan ka cewa mutum dan kauye, wannan baya cikin aibata wani mutum sananne guda daya, ko aibata wata kabila sananniya guda daya. An gane ku? Jam'i ne na mutane. Yanzu yan kauye za su lissafu a duniya? Ba za su lissafu ba. Da haka wannan babu laifiya ciki. Amma idan ka ce mata banufiya, kaga ya danganci suka ne game da me? Ga wannan kabilar ta nufawa, kaga sananniyar kabila ce. Ma'ana kana ganin kamar wani nau'i ne na aibatawa kai mata, duk da ka faɗa mata da wasa. Kai a wurinka inda ba da wasa bane yawa, ya zama mai kenan aibatawa. To wannan ko bai dace ba. Saboda haka sai mutum ya kiyaye irin waɗannan lafuzza. Ya halatta mace ta aure mutumin da tana da cikakkiyar masaniya cewa an ce baya yin sallah. Bai halatta ba. Inda tana tare da shi ne ma baya yin sallah, da dama daga cikin malamai sun ba da fatawar ya tarbi da shi. Kamar su Sheikh bin Baz, Sheikh Muhammad Salih bin Usaymin, musamman da Salih bin Usaymin a cikin waɗansu fatawoyinsa. Wannan sun tafi ne kan mazhabin cewa mutumin da baya sallah tariku salati ya kafirta. Suna da dalilan da suka dogara da su kan cewa ya kafirta. Saboda haka hatsari ne gaske a ce ga musulmi baya sallah. Mutum baya sallah kici zaki zauna da shi yana da hatsarin gaske. Yana da kyau ki shardanta masa cewa in har yana so ku yi aure, to ya tabbatar cewa yana yin sallah. Amma matukar shi baya sallah ba za ki zauna da shi ba, zaman ki da shi ba zai miki amfani ba. Dan sallah ita ce mafi girman ibada da mummuni zai yi. Ya zo ya watsar da ita, to me ya rage masa a musulunci kuma? Saboda haka sai a kiyaye. Wannan kuma yana cewa game da jarrabawa da Allah madaukakin sarki kewa mummuni, to shi kuma kafiri shi ma ana ba shi wannan jarrabawar? Jarrabawar da Allah ya nuna mana ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce jarrabawa da Allah yake baiwa mummuni. Shi kafiri a nan gidan duniya, ko da Allah ya hada shi da talauci da hasarar dukiya matukar bai musulunta ba, to ya gaba da hasara a duniya da kuma lahira. An fahimta ku? Kar ka dauka cewa a nan gurin idan kafiri ya mutu a hadarin mota ko gobara ko ambaliyar ruwa, shi ma shi kenan ya sha, a gobe kiyama sai kawai a kai shi aljanna, wato kamar wannan azabar ta duniya ita ce a madadin me azabar lahira. To idan haka ne sai a ce ina kafiran da aka yi wa azaba, mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Lot da Samudawa da Adawa, duk ba an kifar da su wa nan gidan duniya? Gobe kiyama suna da azaba ko babu? Kada ko ta azabar kira. Shi yasa Allah ke cewa alladheena kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Waɗanda suka kafirce suka bauɗe wa tafarkin Ubangiji, za mu yi musu ƙarin azaba akan azabar su. Abin nufi, za mu ƙara musu azaba a lahira daɗi akan azabar da aka musu a duniya. A wata magana cikin maganganun malamai, waɗanda suka ce a'a su ne shugabanni, sai mu ƙara musu azaba daɗi akan azabar da za a yi wa mabiya. Ko ka fasara ta wannan, ko ta fasara ta wannan, in ka dauki fasara farko ka ga dai duk azabar ta kama da sauransu. Da haka ana hada mutum azaba, wani lokacin azaba uku, wani lokacin biyu. Azaba uku a duniya da ransa yana kafiri a zuwa kashi shi a wajen yaki, wannan ba azaba bace ba? Sa Abu Jahil da suwaye da suwaye da annabi ya kashe a filin yaki, kaga dai kowa tabbatar ya kashe su suna kafirai. To ai jarraba ce a zuwa kashe ka din. ba haka bane ba, amma a lahira ba su da wuta kuma na da wuta. Mutanen Fir'auna aka zo aka dulmiyar da su da ruwa, kaga azaba ce. Bayan sun mutu yanzu kuma suna nan ana yi musu azaba ta kabari, kamar yadda nassin Qur'ani ya nuna. An-naru yaraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya, kaga azaba ta bi kenan. Sannan da an tashi gobe kiyama kuma azabar lahira. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-azab, kaga azaba har guda nawa kenan? Guda uku. Ah, kafiri dai ya shiga uku kam, indai mutukar bai musulunta ba. Wannan kuma yake cewa matsayin mutumin da yake jiwo ya samu natsuwa haka a cikin zuciyarsa wani lokaci, idan ya tana da cewa yayi wani aiki na alkhairi sai ji ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa. Wannan haka ake so bawa ya zanto ai wani bangare na sa rai din, sai dai karye rinjayen da zai sa kuma har ka dinga jin tsoron ko ba ka tana inda laifin yake, shine ka rinka jin baka jin tsoron azaba, kana ganin yawan ayyukan ɗarin da kai ma shi kenan yanzu ya isa kawai, idan ma ko yanzu ka mutu ka yi ba komai, to wannan shine laifi. Amma ka ji ka natsuwa irin natsuwar da ya sa ka sa wa dangane da rahmar Ubangiji, wannan ana bukatan kowane mumuni da shi. Wannan yake cewa yana neman ƙarin bayani dangane da yawa mamaci azaba game da kukan da ake masa. Wannan hadisi ya tabbata cikin Bukhari cewa mamaci a cikin kabari ana yi masa azaba sakamakon kukan da danginsa suke masa ko yayarsa. Shi yasa ba ka haramta wannan kukan, ina nufin shi irin wannan kukan da muka yi bayaninsa na mutanen jahiliya. Duk wanda aka zo ana masa irin wannan kukan, to za a yi masa azaba gwargwadon yadda aka daɗe ana kukan, gwargwadon yadda za a yi masa azaba cikin kabari. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari akan wannan. To wannan hadisi idan muka manta wani lokaci mun taɓa yin magana a kansa, cewa zahirinsa za mu ga kamar ya ci karo da faɗin Allah ta'ala, wala taziru wazratun wazra ukhra, wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai ɗin. Yanzu shi wanda yake cikin gabar ya kai masa azaba bayan ba shi ya yi kukan ba, ga wanda ya yi kukan a waje shi kuma aka yi masa azaba, kenan kamar wata rai ta ɗauki laifin wata rai. To shi ne malamai ke cewa a abinda suke abinda wancan hadisi ke nufi na cewa za a yi masa azaba a ɗaya ne daga cikin halaye guda biyu. Halin farko, Annabi ya faɗi hadisin dangane da abin da yake mafi rinjayen faruwa a farko-farkon musulunci, saboda mutane sun shigo musulunci ba su manta da waɗansu sa'adu na jahiliya ba, sai a hankali a hankali. Su a jahiliya mutum har wasici yake cewa idan ya mutu a yi masa kuka, zai tara in gidansa in zai mutu ce, to da Allah dai idan na mutu a yi kuka mai yawa sosai da sosai don a san cewa na sha bamban da sauran mutane. Sai suka ce duk wanda ya zo mutuwa ya yi wasici da a yi masa kuka, idan ya mutu aka yi kaga za a yi masa azaba cikin kabari. To kaga a nan gurin laifinsa ne ko ba laifinsa ba ne? Kaga ayar la tazru wazratun wazra ukhra ba ta taso a nan gurin, don saboda shi ma an kama shi ne da laifinsa. Saboda me? Li'annahu awsa bi zalika. Hatta Rafa ibn al-Abd zai daga cikin mawaƙan jahiliya yake cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma'badi ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومهتدي. Yake cewa idan na mutu ki zo ki yi min kuka irin wanda ya dace da ni, wa shuqqi alayya al-jayba, ki yayyage rigarki akan gawata, ki fatacce da kayan yabnata ma'badi, yake yar gidan ma'abadu. Wala tajalini kallazi laysa hammuhu kahmi, karki sani kamar sauran gama garin mutane, ni na sha bamban da sauran. Karki sani irin mutanen da layi gune ga na'i, baya yin irin ayyukan da nake yi, baya da matsayi irin wanda nake da shi. Karki sani haka, ki kuka mai yawa ba dan kadan ba. To kaga a nan gurin wannan al'ada ce ta jahiliya. Shi yasa a farko-farkon musulunci sai an yi ta karkade ta, sai Annabi yake nuna cewa duk wanda yake yin wasiyya, kamar wancan hadisi da cewa ana azaba gaba wacce idan an yi masa kuka, ana nufin irin mamacin da ya yi wasici cewa a yi masa kuka. Kun fahimta da kyau? Na biyu, ko mu ce mamacin da ake wa ake masa azaba a sakamakon kuka da ahalinsa suka yi masa, mutumin da ya san al'adar garinsu dama ana wannan kukan, ko bai taɓa nasiha ga dangin gidansa ba ko yan uwansa cewa in ya mutu fa kar a yi, ya yi shiru ya kyale, ya san ko al'adar gari in ya mutu sai an yi. to irin wannan idan ya mutu aka kuka sai to za a yi masa azaba, to anan za a yi masa azaba ba wai dan shi kukan ba, sakamakon saboda me? Sakaci wajen nasiha. Saboda haka idan mutum yana gari al'adu an cakuɗa su da addini masu yawan gaske, ka zo masallaci ka ji karatu kai kadai baya wadatarwa, iyalin ka fa ya zaka yi da su, ko dai ya kasance masallaci akwai wurin da mata za su iya zuwa su rakabe ba su cakuɗu da maza ba, to sai ka rika zuwa da iyalin ka. Ko ya kasance idan an yi karatun ka je gida ka biya musu kai ma, ko ya kasance ka dauki kasir ka je ka kai musu. Kuma duk da haka duk abin da ka ji an faɗa mara kyau idan ka zo na al'adun garinku ka san ana yi, kuma kima dangin gidanku suna yi, to matanka da ƴan uwanka da iyalinka na kusa sai ka tara su, sai abu kaza da abu kaza, yau na je karatu na zance babu kyau, dan haka ko da bayan mutuwa ta ban yadda ba a yi min kaza. Yanzu misali mun karanta littafin ahkamul janayiz a nan gurin, tun daga mutuwar mutum, jiyarsa, mutuwarsa, likafani, wanka, sallah, ginin kabari, binne shi, duk mun yadda sunna ta ce gurgudan hali, sai abinda ilimin mu bai kai gare shi ba, amma gurgudan abinda ilimin mu bai kai gare shi mu dai duk sai da sunna ta ce. Kaga nan gurin daga lokacin da ka ji sai ka je ka samu mata danka, wane ne kake jin idan an ce ka mutu shine mutum na ɗaya ko na biyu da zai zo kan gawarka ya nemo mai wanka ya nemo likafani, sai ka tara irin wannan mutanen su hudu ko biyar, to ko da bayan na mutu ga yadda za a yi mun likafani, an yi wa annabi likafani da tufafi guda uku, shi sunna ta ce manya-manyan zannuwa guda uku, kar ku yadda ku samu biyar ko shida ko bakwai dan bai tabbata ba sunna ba, haka bane ba? Annabi ya nuna idan an tashi ginin kabari a yi mai lahadu ba shakku ba, to lallai a yi mun lahadu, sai fa in kasar wurin ta lalace da yawa to babu da yadda a yi mun shakku. Kun ji da kyau? Eh mun ji. Annabi ya ce ga yadda ake wanka. Kun ji da kyau? Mun ji. Idan an zo ginin kabari na bayan an sa ni ciki an rufe, kar a tara mun kasa da yawa sama da ɗani ɗaya, tunda duk kabarin da ya wuce sama da ɗani ɗaya an shiga cikin bid'a. Kun gane? Eh mun gane. Kar ku yadda ku gini kan kabari na dan ya saba sunnar annabi. Abinda aka ce a nemo hoge a ajiye kusa da kai yadda mutum zai gane kabarin wani ne ya sa shaida. Kun gane? Eh. Kaga duk wannan ka dora su kan sunna kenan. Sahabbai haka suka gaya wa dangin gidansu. Abdullahi dan Musa ya ce idan na mutu ga abin da za ku yi, mun ga irin kabarin da za ku yi, mun ga yadda za ku sa. To duk ka zo makaranta ka ji wannan baka faɗi ba, ka san ko al'ada ta fi ƙarfi a garinku. Yanzu ko ahlus sunna ka je ka ga suna kai dangin su makabarta sai ka ci gyaran su. Ahlus sunna ko wanda suka tsaya ɗayan duka su har ma ba su zafi masu kafirtawa da yawa ɗaya, wannan ko ina ka wula san idan ka je sai ka ga bidiyoyi da yawa cikin harkar gawa. Wallahi tallahi. Za ka je ga malamin sunna an kai gawa an aji yana ce to ku karanta la karja kun da lafi sallu sallu ala nabi waye waye karanto kaza karanto kaza bid'a ne shi ma, sai aka kowa ya addu'a sai take sa addu'ar ana son ta, ka kyale da yanzu yin awa daya in ma zai rabin awa, in wancan zai minti goma, in wancan kai minti daya ka tafi, ba sai ka gadan da ne mutane ba, to kaga dole wannan sai da sunna kenan. Shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa alaykum nar, ba wai dan kai ka tsira kai kadai ba shi kenan dangin gidanka. To dan saboda haka kaga kenan dukkan wanda ya san al'adar garin su ana wannan kukan, ko bai nasihanci iyalinsa ba har ya mutu suka yi ira da laifi, ko wanda shi ya yi kira ma cewa idan ya mutu a yi aka yi kaga yana da laifi. Ina fata an fahimta da kyau. Amma duk mutumin da bai nasihanci bai ce a yi ba, ko ma ya nasihanci cewa ko ya mutu kar a yi, to da ya mutu kuma sai aka yi, to shi ba ya da laifin. Hadisin wancan ba zai hau kanshi ba. A nan sai wancan aya ta zo wala tazuru wazratun muzra ukhra, kaga kenan ba cin karo tsakanin ayar da kuma hadisin kowanne abin da dinsa daban. Amma irin bidiyoyin da mutane suke yanzu a lokacin mutuwa kullun kuma ana ƙara ci gaba, abin yana ƙara yaduwa, zai da aka zo zaman makoki ma sai zanto kamar zama ne na hada kasuwanci da connection, musamman a ce wanda ya mutu babba ne ko dan kasuwa ne babba ko wani babban jami'in gwamnati, ana zuwa wajen dan kasuwanci ma, kuma shikenan abokai sai a mai da wajen kamar fati, yadda arna suke fati idan dan uwansa ya mutu. Kawai abin da kayan maye ne ba a sha, amma dai wannan zai dafo soboro da a gidansa, wannan ya soyo kaji, wannan ya kawo abin nan ana ci ana hira ana raha, salula tana kara duk a wurin zaman makoki, kaga ma ba a damu da fitowar wannan ba kenan. To duk waɗannan bidiyoyi ne da ya kamata a kauce musu, ko mutum ya nasihanci dangin gidansa tun yana da rai, ya tara manyan ƴaƴansa ya ce to wallahi ko da bayan na mutu ban yadda ba a yi kaza, kun ji na faɗa muku? Eh. Kun ji tsakani da Allah? Ya Allah ka zama shaida, ya kyale su. Idan ya mutu suka yi shi ba laifin komai, amma matukar ka san ana wannan barnar baka hana ba kai kana da ranka, har ka mutu akai kuma kana da wani lada na rago na kana da wani sakamako na wato laifi a ciki. Allah ya tsare mu min sunna ba da wasa haka ake tafiya ba, dole sai an tashi haikan kwarai da gaske.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam. Ana yi ta'aziyya daga lokacin da aka yi mutuwa din ana yi, ba wai cewa aka yi sai an je an binne ba, ba dai ya mutu ba. Me ma'ana ta'aziyya? Kalmar ta'aziyya tana nufin ba da hakuri. To ba riga ya mutu ba? Kaga maganar ba da hakuri ta zo kenan. A ce ba za a yi ba to bai mutu ba kenan. Ka fahimta da kyau? Wannan kai bai wannan tambayar baka fahimci abin da na faɗa ba cikin karatu. Sai ya ɗaure ma kai. Wai yana ce ba a tsagawa Allah suna daga cikin sifa. To yana da nace da a nima ai ban tsaga masa suna daga cikin sifa ba. Wajen almakaru mun ce sifa ne cikin sifofin Allah. Nace suna ne cikin sunayensa? A'a. Ga yau ban faɗi wannan ba. Abinda muka ce Ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da almakaru, wannan kuma haka ne. Sai kuma muka kara da bayani da cewa dukkan siffa wadda ta kunshi kamala ana siffanta Allah da ita koyaushe, amma siffan da wani lokaci ta zama yabo, wani lokaci ta zama zargi, yaushe ake siffanta Allah da ita? To kaga maganar suna ma kwata-kwata ba ta zuwa cikin baki na ba, sai dai kai ne baka ji karatun sosai da sosai ba. Wannan kisa wani ne aka yi wa laifi, to amma sai aka bashi hakuri aka hada shi da girman Allah cewa ya yi hakuri. Amma bayan waɗansu kwanaki ko bayan wani lokaci sai ya taso da maganar ya dinga cewa wani ka cuce ni, a to bai hakuri ba kenan. Wannan ba ya da ladan hakuri yanzu kam. Ba ya da ladan hakuri, bai hakuri ba kenan. A lokacin da aka ce ya hakuri ya har aka hada shi da girman Allah, to ai magana ta riga ta kare. Sai da yamma fahimci girman Allah ba, amma a ce dan girman Allah ai ya kamata mutum ya hakura. Wato mun yi wani malamin mu da ya karantar da mu a Madina, babban malami ne, ya sha mallakar mota sai ya zo ya rasa ta, har daga baya ma dai ya daina mallakar mota din saboda shi da ka'idarsa yayin da duka ce masa dan Allah ka bani kaza, to an kare. Da ya samu mota sai wani sai da Allah ma lai na sa bani motar nan, wallahi sai baka makullin kawai shikin magana ta kare. Wallahi wannan ya karantar da mu kiri da mu zo cikin, ya karantar da mu a aji, ya karantar da mu a masallaci, dan Allah ka bani motar nan sai ce gata. To kaga wannan a Saudiya ma bai mota ba, lantana ce a Najeriya yake, ai yana Najeriya ne ko gida ba zai ba, eh ban ji ba a Najeriya, za mu ce ba za su samu ba a Najeriya bayan Allah ajiyar Allah ya tana da yawa. Matsayi ne na imani da Ubangiji da Allah ke bayar da shi ga wanda ya so, baya ana a samu wannan matsayi kila nan cikin masallacin. Ai ba gagarba wajen Ubangiji ta'ala. A shahid dai abinda ya kamata ga bawa mummuni yayin da aka ce dan Allah ka bar kaza ko dan Allah ka yi kaza, kuma abin yana cikin ikon yinka, to sai kai. Yana cikin ikon yinka, to sai kai. Abinda ba ka iya yi, to dan haɗa ka da Allah ma ya san cewa ba za ka iya yi ba. Abinda ba ka iya yi baya cikin ƙarƙashin ikonka. Mutum ne zai aure sai dan Allah wane na san ka biya mun, an sa mun sadaki 15,000, kai ko baka da ko 5,000. Ka zan nan maganar yayi maka magiya mai bata taso ba, ya zaka yi? Baka da ikon yin sa. Da haka da abinda baka da ikon yin sa, wannan ba za a abin nan ba da sauran su. Na'am. Eh? Ana
sanin
sujudu shukr kenan. Hadisi sujudu shukr tabbatacce ne yana cikin bulugul maram ba. Ka duba za ka ga shi. Eh, sabani ne kan cewa sujudu shukr dole sai da alwala? Ko ba za a yi ta da alwala ba? Wannan sabani ne na malamai. Ni dai kan ina kan fatawar da take cewa zaka iya ta ko ba alwala. Sujuda ce ba sallah ba. Dan haka ko ba ka da alwala zaka iya yin ta. ku yi haƙuri haka. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.